لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم الدسادوا ونن majalisi na 18 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau 18 ga watan ramadan hijira ta 1445 kuma 28 ga watan uku shekara ta 2024 ta miladiya za mu ci gaba da tafsirin da muke a cikin suratu saba za mu tashi aya ta 16 ko aya ta 15 na'am aya ta 15 laqad kana li saba'in fi maskanihim aya sai dai kafin mu dauki tafsiri akwai yan uwa da suka zo daga ma'aikatan lafiya ta wannan jiha ta mu mai albarka da bayani akan tsarin tsarin taimakekeniya ahsan ba tsarin inshora ba tsarin taimakekeniya na kula da lafiya wanda kwanaki a cikin tambayoyi na dan yi ishara gare su kuma na sanar da jama'a cewa za mu samu bakuncin jami'an wannan hukuma domin su zo wato su kaddamar da bayani wanda yake zai amfani a al'umma insha Allah gabaki daya sawa'un waɗanda za su shiga cikin tsarin ko waɗanda za su kafa wakafi domin bayar da tallafi ga masu amfanuwa da wannan tsari wanda zai taimaka wajen tsare lafiya kamar yadda kuka sani ƴan uwa shi tsare rai da lafiya yana daga cikin abubuwa na larura yana daga cikin maslahar da take ta tilas ta larura a cikin rayuwa kamar yadda addinin musulunci ya zo da ita cikin darurat bayan tsare addini sai tsare rai da lafiya to da haka zan nemi shi director ya kaddamar da wannan bayani sai a saurara insha Allah wannan shine zai zama to maimakon tambayoyi yau ba tambayoyi na'am
akwai kan da aka kudu shi na wakar wanda yake akwai kusan
Alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi da wannan takaitaccen bayani to wannan tsari a kamar yanda ya fada a takeice da kuma kamar yanda aka bayyana a cikin wannan takarda da aka bayar tsari ne na taimakekeniya idan babu wato tsari ne na taimakekeniya da ya fitar da tsarin daga tsarin ɗan jari hujja na inshora tunda shi jari tsarin jari hujja na inshora shine kuɗi za ka rinka bayarwa ta yiwu abin da ka bada kuɗi domin sa ya same ka ta yiwu bai same ka ba in ya same ka ta yiwu kuɗin da ka bayar daidai abin da zai biya buƙatar ka ne ko ƙasa da shi ko sama da shi kuma in ka bada kuɗi abin da kake tsoron zai same ka bai same ka ba kamfanin da kace da su ne za su sa a yi maka in abin ya same ka sun ci riba idan kuma ya same ka da saman da abin da ka bayar to su ne suka zamanto ribar su ta ragu to suna tara kudaden mutane da yawa ta haka za su samu riba a kasuwancinsu to wannan kasuwanci ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba saboda sayan bogi ne to amma wannan tsarin shi ne ya dace da tsarin da aka kafa tsarin inshoran musulunci a kansa wanda ake ce mata takaful wanda an gina shi ne akan taimakekeniya cewa abinda kake bayarwa ba ciniki kake ba gudumawa kake bayarwa a cikin asusu wanda wannan asusun za a yi amfani da shi domin ba da hidimar kula da lafiya ga duk wanda ya buƙatu ya zuwa gare ta idan ya bayar bai buƙatu ya zuwa ga wannan hidimar ba to dama ya bayar ne don ya taimaka ma ƴan uwansa saboda haka yana da ladansa wajen Allah bai yi ciniki wanda za a ce cinikin kifi a ruwa ba ko cinikin tsuntsu a kan bishiya ba ciniki ba ne tsari ne ya taimakekeniya da juna wanda ake ce ma at-tabarru a cikin shari'ar musulunci saboda haka Allah ya saka ma wannan wato hukumar jihar Kano da tafitar da wannan tsari Allah ya saka musu da alkhairi matuƙa dan da an yi ta kokari ai wannan tsarin wanda lokacin ni ma ina commissioner a hukumar shari'a muka fitar da tsarin wanda zai dace wanda za a kusantar da NHIS na gwamnatin tarayya zuwa ga shi to amma yanzu da gwamnati ta fito da wannan tsarin an hutar da mu ma da wani NHIS wanda sai mun yi kokari mun masa kuskure ma wannan baya bukatar wani kuskure ma yanda aka sanya tsarin tun daga asasin sa ya dace da shari'a saboda haka dama kuma abin da muke nema kenan cewa duk abin da zamu yi mu tabbatar kan cewa ba a fitar da mu daga da'ar Allah da da'ar manzon sa ba sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a jama'a sai a maida hankali kula da lafiya yana daga cikin larura ta rayuwa sannan kuma masu iko su dauki nauyin bayin Allah su je su yi musu irin wannan rijista su samu su bada asusun su ce ga waɗanda yake su sun dauki nauyin su sun yi musu wannan sai ya zamanto a tsawon shekara an riga an yi dan haka mu ma insha Allah masallacin alfurqan mai kullun maimakon kullun ana zuwa da kati ana turawa wajen misbahu kan a bada magani su yan uwa masu daukan nauyi suna dauka suna zuwa suna maimakon wannan ga wannan tsarin duk wanda yake so sai ya zamanto cewa ya dauki nauyin mutane kuma mu ma nan a alfurqan sai a samu a kaddamar da irin wannan domin masu zuwa irin waɗannan sai a sa su a cikin wannan tsarin musamman wanda suke da larura ta kullun suna zuwa suna dawowa suna buƙatar shan magani ko zuwa ganin likita duk ta hanyar wannan yi makai gata ne kuma wannan shine wajibin wannan al'umma zan ƙara magana ta da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a tsarin taimakekeniya akwai mutanen Abu Musa al-Ash'ari al-Ash'ariyun daga Yemen suke da suka zo sun zauna a unguwa daya a Madina to al'adar su idan abincin rumbun su ya taso karewa aka rasa abinda abubuwa suka so matsananta to sai su taru su ce kowa ya zo da abinda ke cikin rumbun sa duk in aka zo sai a sa a katuwar fatar saniya a sassaka sai a raba daidai wa daidai wanda ya kawo kadan ya samu sama da haka wanda ya kawo da yawa ya samu kasa da haka amma dai sun dauki nauyin junan su wannan tsarin taimakekeniya ne ko ba taimakekeniya ba taimakon juna shine taimakekeniya sun taimaka ma junan su an dauki nauyin wanda yake ba shi da shi da wanda yake da kadan wanda kuma yake da shi ya dauki nauyin waɗanda suke ba su da shi da aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi da kansa ya hawo minbari yace ga abinda kabiral ash'ariyuna suke ya fadi irin yadda suke yace hum minni wa ana minhum daga gare ni suke ni ma daga gare su nake wato wannan abinda suka yi wato ba za ka raba shi da ni ba ba kuma za ka raba su da ni ba shi abin ba za ka raba shi da ni ba ni ma ba za ka raba ni da shi wannan tsarin da suka yi ba wanda ya nuna kan cewa abin haka yake tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙarfafa wannan hukuma kuma ya ba su da ita da ma'aikatanta ya ba su ikon soke wannan nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora musu kuma wani na daga cikin abinda ake nema a cikin al'umma na samar da rahama wanda Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah yana sanya jin kai a gare su to Allah ya saka da alkhairi da raka Allah bismillah arrahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad kana li sabatin fi maskanihim aya jannatan 'an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum wa shkuru بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمس وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
نعم. الله جل وعلا يتي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية حقيقة واتو الله تعالى يتي تبس رنسوا حقيقة أكوي آية قمت أن سبأ أتكين واتو مسوكينسو أتكين جدنسو كاسسو كراءر حفظ كينام akira ajumhur kuma fi masakinihim a cikin wato gidajensu wato gidajensu a cikin gidajensu akwai aya jannatani wannan aya ita ce aljannatai wato gonaki guda biyu gonaki guda biyu an yaminin wa shimal dama da hauni suni shine aya wato wato gonaki ne lambuna guda biyu a dama da hauni na wani na wadi kulumin rizqi rabbikum washkuru lah aka ce musu ku ci daga arzikin ubangijinku ku yi godiya a gare shi baldatun tayyiba gari daddada wa rabbul ghafur da ubangiji mai yawan gafara wannan kissa munasabata da abin da ya gabata shine kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambaci falalar da yayma annabi Dawud da annabi Sulaiman suka gode saboda haka Allah ya yi ta musu ƙari a cikin ni'imarsa da falalarsa har bayan mutuwarsu kamar yanda muka gani a kisar annabi Sulaiman to haka nan wannan misali ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kullun cikin ƙari yake da dadi a cikin ni'imar Allah saboda godiyarsa ga ni'imar Allah to sai ya biyar sai aka biyar da shi da misali na biyu na waɗanda su kuma an yi musu ni'ima suka butulce ma ni'imar wanda yake su kuma ba misalin ɗaiɗaikun bayi bane misalin al'umma ne al'umma ce wanda Allah madaukakin sarki yayi mata ni'ima ta butulce ni'imar saboda haka Allah madaukakin sarki ya janye ni'imar ya musanya wannan ni'imar ta koma azaba Allah ya kawo wannan ni'imar Allah ya wato ya sanya ni'imar ta kare ta kau daga gare su to wanda yake shine mummunan aqibar wato butulci mummunan aqibar butulce mai ni'ima to munasabar ta farko kenan cewar kamar yanda wato aka ba yayin da Allah ya fadi halin masu gode mai ni'imar Allah to kuma sai ya biyar da shi da halin masu wato butulce mai ni'imar Allah to sannan kuma munasaba ta biyu Allah madaukakin sarki ya bayyana hikimar tashin alkiyama shine domin sakamako a sakanta ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari yajziya alladhina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim kuma ayi azaba ga waɗanda suka butulce suka kafirce ma Allah to sai Allah ya ambaci misali na irin wannan sakamako wanda yake faruwa tun a nan duniya na waɗanda wato suka mugusta shine abin da ya faru da kissar mutanen Saba wanda yake yana daga cikin wato abin da ake so a rinka yi na izina da tarihi wanda yake shine munasaba ta uku da Allah ta'ala ya ce afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard shin basu duba zuwa ga abin da yake gaban su ba da abin da yake bayan su na daga sama da ƙasa wanda daga ciki akwai wannan kissar ta mutanen Saba wanda sananniyar kissa ce ita Saba wato ƙasa ce wanda ta wato ta shahara ta yi girma da kabilun su masu yawan gaske kabilu shida kamar yanda muka ambata yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara a hadisin Tirmidhi to ita ta kasance babban birnin ta shine garin Ma'arib wanda har yanzu yana nan yana kilomita 120 arewa maso gabas da babban birnin Yemen na Sana'a garin Ma'arib wanda abin da ya shahara da wannan gari shine Saddu Ma'arib wato dam madatsar ruwa ta Ma'arib wanda ita ce madatsarwar da take garin Saba da take kasar Saba din wanda malaman mu na tarihin musulunci sun yi bayanin ta kamar Yaqubul Hamawi a cikin Tarikhul Buldan insa ya ambace shi cewa duwatsu ne guda uku wanda aka sanya wannan madatsar ruwan da idan ruwan ya kwararo daga saman dutse daga kuma wato idaniyar ruwa da suke kewaye da shi sai ya tattaru ya zamanto an yi masa kamar wani katon tafki na ruwa aka datse shi sannan aka yi matakai guda uku waɗanda ake budewa za su rinka zuba ruwan a fara da mataki na can sama idan ya kare ruwan ya kare to sai kuma a fara mataki na biyu da mataki na uku gurgurdan bukatar su na ruwan domin su ban ruwa da shi gurgurdan yanda suke bude shi kenan to ya sanya musu kuma wato aljannatai wato gonaki lambuna a gefen dama da gefen hagu na wannan kwarin da suke rayuwa akai wato tsakanin ga ruwan yana tahowa nan gefen ana ban ruwa nan gefen ana ban ruwa gonaki waɗanda suke da nau'in abinci iri-iri kuma ƙasar Allah ta'ala ya ce baldatun tayyiba ƙasa mai daɗi mai tsarki Ibnul Jauzi a cikin Al-Muntazam yana ambaton irin abinda tarihi ya nuna na irin tsarki da albarkar wannan ƙasa ba sauro ba kuɗin cizo ba baccizai ba kunamu ba kwarkwata kai a suka ce har ma mutum in yana da kwarkwata idan ya biyo ta garin saboda tsarkin iskarta da daɗin iskarta sai ta kashe kwarkwata saboda haka ba zai ci gaba da zama a garin yana da kwarkwata ba kuma garin wato ƙasar babu mummunan ƙasa irin mai gishiri-gishiri ɗin nan duk ƙasar garin gabaki ɗaya ƙasar da take wajen garin wato mai ni'ima ce walbaladu tayyibu ya khurju nabatuhu bi izni rabbihi haka yake wato albaladu tayyib ne to shi yasa sai Allah ya ce baldatun tayyiba wato wannan kamar khitabi ne na umarni na wato khitabi ne na wato taj'ilillah Allah ya sanya wannan gari wato kamar an ce musu ne garinku daddada ubangijinku mai yawan gafara to amma saboda takhfifi a cikin harshe mai kun a ce baldatukum tayyiba wa rabbukum ghafur aka ce baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya zamanto kamar ayatuho a matsayin almathal wato gari mai albarka mai dadi garinku gari ne mai albarka mai dadi kuma ubangijinku ubangiji ne mai yawan gafara in kun yi kuskure yana yafe muku aka ce musu ku ci daga arzikin ubangijinku ku gode masa wato Allah yana so idan yayi maka arziki aga kana ci ba ka zamanto dan gadi ba an baka amma ka make ka ki ci ka ki amfanar da wani ka zamanto dan gadi a'a kulumin rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku washkuru lahu ku yi godiya gare shi shi kuma shaydan aka sun wannan yake so ku yi barna abinda yake so kenan in za ku ci din ya ce ku ci amma ku yi barna shi yasa Allah ya ce kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kada ku yi barna domin shi Allah baya son masu barna shi kuma shaydan abin da yake so ku yi kenan jiya nake gani a cikin aljazira suna cewa abinda ake ci ake watsarwa ake bata shi na abinci biliyan mutanen duniya biliyan daya su ne suke watsar da abinci biliyan daya wato miliyan dubu na mutane barnar abinci suke kuma ana cikin halin yunwa a cikin al'umma a cikin duniya baki daya amma ana da biliyan daya barnar abinci suke wannan majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wannan sabon kididdiga din to shaydan kenan to shi ko Allah so yake a ci a gode kuma godiya ta hada rashin barna Allah ta'ala ya ce fa'aradu sai suka bijire ma umarnin Allah wannan umarnin Allah da suka bijire imma akwai annabawa da aka aiko musu kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce dama ya aiko annabawa waɗansu ya gaya mana waɗansu bai gaya mana ba ta yu an aiko musu da akwai annabawa shi ibnu al-jawzi a cikin al-muntabam yana cewa suna da annabawa guda 13 annabawa guda 13 aka aiko musu to isharar da Allah abinda Allah ya faɗa yace sun bijire ya nuna kan cewar shari'a ta zo musu suka kauce daga gare ta wannan shari'a imma daga sauran abinda suka riska na koyarwar addinin musulunci da annabi Sulaiman ya musulintar da sarauniyarsu Bilqis wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin ba sarauniyarsu abinda tace kenan ko tace Allah na zalunci kaina yanzu na musulunta tare da annabi Sulaiman ya zuwa ga ubangijin talikai to wannan musuluncin ta yura gurgubin wato a koyarwar addinin musulunci ya sanya suna da sanin wato tafarkin daidai ko kuma baqiyatu wato sauran salihan bayi waɗanda suka yi ruko da addinin musulunci da ya riga ya zo musu domin ita wannan al'umma asalinta a cikin tarihinta akwai lokacin take al'umma musulma kamar yadda muka gani a kissar annabi Sulaiman tare da sarauniyarsu Bilqis to yayin da suka bijire da suka kauce suka butulce ma ni'imar Allah suka kafirta da Allah shine i'rab din suka bijire ma hukuncin Allah jalla wa ala basu godiya ba suka butulce Allah ta'ala sai yace fa arsalna alaihim saylal arim sai muka turo musu da ambaliyar ruwan madatsar ruwan al-arim sunan dam din nasu kenan ana ce musa saddu ma'arib ana ce musu saddul arim wato wannan madatsar ruwan sai Allah madaukakin sarki yace sai muka kwararan musu da wannan ambaliya wannan dam din yayi ambaliya da su saboda haka nitsar da su akai aka nitsar da gonakin nasu fa arsalna alaihim saylal arim Allah yace ya aiko musu da wannan ambaliyar ruwa na madatsar wato al-arim madatsar ruwan al-arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni zawati ukulin kham muka musanya musu da waɗannan gonaki nasu masu ni'ima daɗaɗa masu albarka muka musanya musu su da waɗansu gonaki zawati ukulin ma'abuta wato abinci khamtin wanda yake abinci na bishiya mai makaki ita ce bishiyar arak bishiyar arak wanda yake tana nan a cikin sahara da yawa musamman irin kasar Taif wanda ake aswakin arak da ita kun san ko aswakin ma daci gare shi to ballantana kuma ƴaƴan itatuwanta ba za a iya ci ba wa aflin da kuma wata irin goruba gorubar da ba a iya cin ƴaƴanta mai tsawon gaske amma ba a iya cin ƴaƴanta wa shay'in min sidrin qalil da wani abu dan kadan na daga magarya ita magarya tana da amfani domin za a iya amfani da ganyenta wajen sabulu kuma wani nau'in ƴaƴan itatuwan magaryar akan ci to shi yasa sai Allah ya ce wa shay'in min sidrin qalil da wani abu dan kankani na wato magarya su wancan wanda ba su da amfani ba kayyade shi da qalil ba sai kawai aka ce shi aka ba su don komai yawan sa ba shi da amfani amma ita magarya da yake in tai yawa za ta yi amfani sai Allah ya ce shay'un min sidrin qalil dan wani abu kadan na magaryar mai amfanin ma sai aka ba su dan kadan Allah ta'ala ya ce zalika jazainahum bima kafaru wannan abin da muka yi musu wannan musanyawa da muka yi muka yi musu sakamako sakayya ce muka yi musu bima kafaru saboda butulcinsu wa hal nujazi illa al kafur to muna yin irin wannan sakayya irin wannan sakamako muna yin sa in ba ga masu mai tsananin butulci ba Allah ba ka yi sai ga mai tsananin butulci wannan istifhamul inkari ne shi yasa ma waɗansu masu fassara suke cewa ba ma yin irin wannan sakamako sai ga masu butulci amma sigar yadda ya zo da sigar tambaya ne shin muna yin irin wannan sakamako in ba ga waɗanda suke masu tsananin butulci ba domin amsar da za ta zo shine Allah ba ka yi Allah ba ka irin wannan sakamako sai ga masu tsananin butulci to saboda haka wannan shine aqibar butulci wanda a cikinsa akwai aya ga mutanen Makka da suka butulce ma ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi musu ya sanya su suka zamanto ƙasa mai aminci tujba ilayhi thamaratu kulli shay dukkan ƴaƴan itatuwan dukkan komai ana kawowa makka kuma gari mai aminci alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya amintar da su ya ciyar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan Allah ya buga misalin alqarya amintatta arzikinta yana zuwa da nutsuwa arzikinta na zuwa mata daga ko ina sai ta butulce mani imar Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana mata wato azabar yunwa da kuma azabar tsoro ya sanya masa wato taguwar yunwa da taguwar tsoro shine ya lizumta musu yunwa da tsoro wal iyadu billah bima kanu yasna'un saboda abin da suke aikatawa to wannan sai ya zamanto an ambaci misalin saba ya zamanto abin da za a yi izina da shi to wannan shine daga cikin fa'idodin sanin tarihi kuma shi yasa din Allah ya ce afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard dan me basu duba abin da ke gaban su ba da abin da ke bayan su na daga sama da ƙasa daga ciki sanin tarihi ka san tarihin al'umomi yadda al'uma ni'ima take wanzuwa a gare ta ta dauki shekaru ba sai wa cikin ni'ima da yadda kuma Allah madaukakin sarki yake cire yake kwace ni'ima daga gare su dalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi illa wa ahliha zalimun wannan saboda ubangijinka ba mai halakar da al'umma bane bisa zalunci face idan mutanen cikin ta sun zamanto azzalimai da kuma Allah madaukakin sarki yace dalika an lam yakun rabbuka a cikin suratul anfal kada bi ali fir'auna wal ladina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim innahu qawi inna llaha qawiyyun shadidul iqab dhalika an lam yakun rabbuka dhalika bi anna llaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim saboda wannan saboda ubangijinka bai zamanto mai canza ni'imar da yayi ma mutane ba bayan yayi musu wannan ni'imar har sai in sun musanya abin da ke cikin zukatansu me abin da ke cikin zukatansu idan suna a cikin zukatansu suna kudurce da godiya ga Allah to Allah zai kyale ni'ima idan a cikin zukatansu suna kudurce da butulce ma ni'ima ba sai dama cewa wannan ni'imar Allah bace to Allah ku zai canza ta shi yasa malamai suke cewa idan Allah ya yi ma mutum ni'ima kana son ni'imar nan ta wanzu to ka wanzar da ita da godiya idan kuma Allah ya yi maka ni'ima wato baka idan Allah madaukakin sarki ya yi maka ni'ima ka butulce to wannan karshen ni'imar ta zo idan kuma kana so kai ma ni'imar da Allah ya maka da baibaye yanda ba za ta tafi ba to kai mata da baibayi da godiya ga Allah shine da baibayin ni'ima ta wanzu tare da kai to Allah madaukakin sarki ya ce wannan shine sunnarsa to wannan shine darasi shine aya wadda ma ayoyin a cikin kissar saba da yace suna da aya akwai aya ta da take nuni akan kudurar Allah kaga inda Allah madaukakin sarki irin abin da yayi musu ba wanda zai iya in ba ni'ima daga Allah ba shi kansa ya sanya musu wannan hikimar su yi wannan dam din madatsar ruwan daga Allah yake sannan kuma yana nuna cewa iradar Allah babu wanda yake ya ije ta yayin da in mutane suka butulce wannan irada Allah ta rataya da cewa duk ran da butulci ya zo Allah zai kwace ni'ima babu wanda yake ya hana Allah ya kwace ni'imar nan za mu zo bayanin ta insha Allah na uku cewa Allah yana da al'ada da ba ta canzawa Allah yana da al'ada yana da sunna da ba ta canzawa daga cikin sunnar Allah shine irin abin da ya faru ga daular Saba da sun ci gaba da gode ma ni'imar Allah da Allah madaukakin sarki ya kyale su to godiya ga ni'imar Allah kamar yadda muka faɗa abubuwa guda uku ne kasancewar Allah ne ya maka wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da Allah ya maka kusancewa daga Allah yake sannan ka faɗa da baki kamar yadda surar ta bude alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ka gode ka zanta kace Allah yayi mun kaza yayi mun kaza wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sannan na uku kai aiki akan godiyar Allah kai aiki na godiyar Allah i'malu ala dawud shukra ku aikata aikin godiya ya ku mutanen annabi dawud kamar yadda mutanen annabi dawud suke shine muka ƙara karatun mu ajiya da fada da afdalus salati salatu dawud da afdalus siyami siyamu dawud yayin da Allah ya masa ni'ima babba irin wannan ni'ima da kadan ne daga cikin bayin Allah ake musu da annabi Sulaiman shi ma Allah ya bashi mulki da bai ba ma wani ba ba kuma zai ba ma wani ba habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kama aljani shaydan zai daure shi yace da ya daure shi da ɗan Madina sun zo suna wasa da shi yace sai ya tuno da addu'ar dan uwansa Sulaiman da yace Allah ka bani mulki da bai cancanci wani ba sai ya sake shi domin da ya haka da ya zamanto aljanu gabaki daya su ma suna sai yanda aka yi da su ba ma kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ba al'umma kawai sai mu rinka ganin shaydanu muna mu kyale yara suna wasa da su to amma saboda annabi Sulaiman cikin godiyar da ya yi ma Allah da ya bashi wannan ni'imar Allah ya tsare masa wannan martaba tasa to wannan shine godiya ga ni'imar Allah to yayin da su kuma suka butulce suka dauka kan cewa wannan ba su yadda da Allah ba dan shine matakin farko na kin na butulce mai ni'ima ka kiyar dama da Allah ka kiyar dama cewa Allah shine yayi maka innama qala innama utituhu ala ilm yace wannan wato da ilimi ne da ilimin sa ne Allah madaukakin sarki ya bashi haka Qarun haka yace ma mutanansa da kuma duk mai butulci haka yake fada to sannan Allah ta'ala yace وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره كما من سنيا تسكانين ita tsakaninsu wato su mutanen saba tun kafin wannan ci gaba da kididdiga ni'imar ne tun kafin ambaliyar ta zo ta same su a halaka su Allah yace mun sanya tsakaninsu su mutanen kasar saba wa bainal qura allati barakna fiha tsakaninsu da kuma alqaryu da suke mun yi albarka a cikin su sune alqaryatun kasar sham ita duk inda kaji an fadi kasa mai albarka ana nufin sham siriya kenan siriya saboda Allah ya sanya mata yawan albarka yawan itatuwa da yawan koguna da aminci da yawan abinci da wadata da kuma dadin yanayi kasar siriya ta da shi yasa zaka ga fatar su kyalkyalkyal ka ga farin nasu gwanin ban sha'awa gwanin ban sha'awa yace wani abokinmu yace da ya ga wato wai waɗansu ƴan Siriya da suka zo masa da daddar suka kawo masa ziyara yace ka san abin da zaka ce in ka gansu sai ka ce ma wata kauce saboda ken da Allah madaukakin sarki ya ba su to haka Allah yake sifanta kasar Siriya wanajjaynahu walutan ila al-ardi allati barakna fiha tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha duk dai kasar da muka sanya albarka a cikin ta kasar sham muka sanya quran zahira al-qaryu wadanda suke bayyanannu muka sanya al-qaryu wadanda suke bayyanannu wa qaddarna fiha as-sayr muka kuma takaita tafiya a tsakankanin wadannan al-qaryu siru fiha aka ce musu magana wadda take ta kudura siru fiha ku yi tafiya a cikin tsakankanin waɗannan alƙaryatu layaliya a darare wa ayyaman da ranaku aminina kuna amintattu wato kamar yanda bayan Allah ya ba su wadata a ƙasarsu to in kun tara wadata a ƙasarku kuka kasa cinyewa ai akwai takura to sai Allah ya hore musu tafiya yanda za su iya kwasar kayansu da suka yi wanda ya musu yawa su je su kai wata ƙasa mai albarka su sayar su kwaso daga can su yi wato a samu saukin fatauci shine wannan ni'imar kuma da Allah ya musu cewa tafiya ta zamanto mai sauki ta yaye haka a tsakankaninsu da sham sai Allah ya sanya wato alƙaryu masu yawa yanda tafiya tsakanin masauki takaitacce ce yanda mutum in ya tashi tafiya ba sai ya dauki guzuri ba tunda idan ya tashi da safe kafin dare yayi ya riski wata alƙaryar da zai yi zango sai ya zauna ya kwana daga nan sai ya kwashi abin da yake bukata na kwanan sa anan da abin da zai yi tafiyar kafin gari ya waye in ya tashi da daddare kafin gari ya waye ya samu wata alƙarya babu wato babu wawan daji a tsakanin su kowa wuyar hamada wanda dole sai kai mu sai kai tanadi ba kadan ba wanda wannan ni'ima ce babba da Allah madaukakin sarki ya ambata wato shi wa qaddarna fiha sayr muka sanya tafiya a tsakankanin alqaryatu din wato takaitatta at-taqdir shine mu takaita ma arziki takaitawa Allah ya takaita tafiya a tsakani kuma aka ce ku yi tafiya dare da rana wato babu tsoro da daddare za ku iya tafiya da rana za ku iya tafiya kuma wannan nan quran zahira alqaryatu wadanda suke bayyanannu ai wato a bayyana suke da juna an yi su a tudu yanda yake zaka iya gani imma waɗannan alƙaryatu wato an yi mutane saboda sun ga arziki ya zo matafiya na wucewa sai su zo su kafa gari akan hanyar fataki su kafa gari akan hanyar fataki wa imma kuma su sarakunan saba su ne suka yi masaukai na tafiya dukkan marhala sai su yi masauki in suka yi masauki kamar yanda yanzu kake gani ake yi a kasar a Malaysia ko ba ha gani kuma kamar nan ma yanda aka fara a aka dan fara in ka fito daga Kaduna din nan yanzu kaga wajen da ake masaukin inda mai ban dakuna da wajen sallah ba abin da ake ba kenan yanzu ba ya zama kasuwa ba ya zama kasuwa dan kande kadan kadan sai ya zama gari sai a kafa gari ta haka a kafa garuruwa wanda yake shi zai bada aminci yanzu mu da an yi haka da dajin Sambisa ko dajin birnin gwari duk da bai zamanto alƙarya ba yaushe za su zamanto kan cewa waje ya zamanto wawuyar daji da ba za ka iya samun aminci ba saboda mutane da suka san daji suna nan sun yi kwantan bauna amma in ya zamanto gari ya sadu da juna sun zamanto alƙaryatu kamar yanda kake gani a yawanci kasashe wanda suka damu da amincin al'ummarsu suka yi da al'amarin bai zamanto haka ba to wannan Allah ya kidaya ta a cikin ni'imar da Allah ya musu cewa bayan ni'imar wato wadata kuma ya ba su ni'imar saukin tafiya cikin aminci wanda dukkan wato ita tafiya mabudin arziki ce ne ta ka dauko arziki da ka dauko kaya daga nan ka kai shi nan shine yake bude arziki shine kullu bai'in majrur mabrur ciniki wanda yake na nagarta to wannan wato cikin kidaya ni'imar da Allah ya musu kenan to me suka yi da wannan ni'imar Allah ta'ala yace faqalu rabbana ba'id baina asfarina sai suka ce ya ubangijinmu ka nisanta a tsakankanin tafiye-tafiyenmu wa zalamu anfusahum suka cuci kawukansu faja'alnahum ahadith sai muka sanya su suka zamanto ababan bada labari muka sanya suka zamanto sai dai ai labarin su wato muka karar da su wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka warwatsa su dukkan warwatsawa wa muka warwatsa su warwatsawa da yadda ba za su sake samun haduwa ba waɗansu suka koma makka kamar huza'a waɗansu kamar gatafan suka koma can masharifu sham wajen irin su ar'ar din nan waɗansu kuma suka yatsu a cikin yaman din ba su sake haduwa sun zamanto al'umma guda ɗaya ba al'ummar saba suka wawwatse wa mazzaqnahum kullu mumazzaq inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur a cikin wannan abinda aka ya faru gare su akwai ayoyi wato ababan lura ga dukkan mai yawan hakuri mai kuma yawan godiya ga Allah wannan wato ya abinda suka fuskanci wannan ni'imar wai da Allah ya musu wannan ni'imar fa sai suka ce kai ya zai zamanto kan cewa wai tafiya ta zamanto mai sauki ga kowa ai ya kamata tafiya ba kowa ne zai iya ba sai wanda yake da karfi sai mai iya shiri sai mai samun visa sai mai samun MCO da zai iya daukan kaya sai wanda zai iya guzuri sai suka ce ba'id baina asfarina ka nisanta tsakanin tafiyarmu yanda ba wanda zai iya tafiya sai wanda zai iya guzuri amma raunana ya zamanto su sai dai su zauna su yi ta ganin a zo ana ta ba su labarin mun je gari kun san sharrin wato mutanenmu kenan wai wanda yake da hannu da shuni shi baya so kowa ya zamanto ya inda ya je shi ma ya je so yake in yazo yana bada labarin makka a ce ba wanda ya san yaje ba wanda yaje makka sai shi in yazo yana bada labarin paris a ce to sai a ta jijjiga kai amma a ce kowa yaje a'a to halin mutanen saba kenan haka suka yi ma Allah Allah yace wa zalamu anfusahum suka cuci kawukansu dan me za ku mata talakawa bakin ciki dan me ba za ku so a hore musu kamar yadda aka hore muku ba sai ku ce sai an mayar da ku wato masu wariyar launin fata an ce ku yan aji ne daban sauran mutane yan aji ne daban ba za a yi arziki yanda kowa zai samu rabo ba to da suka yi haka sai Allah yace sai muka sanya suka zaman to abin ai labarin su muka warwatsa su warwatsawa to akan wannan ne akwai maganganu da dama da wato Ibn Ashur yayi masu ma'ana akan sha'anin wato a ayoyi dake cikin wannan wato ayoyin suna da yawa wato halin masaukin su aya ce akan kudirar Allah da rahamarsa da ni'imar da yake ma bayinsa yanda Allah zai yi ni'ima yayi ni'ima bai damu ba yayi ni'ima bai damu ba kaga irin halittar da Allah yakan yi yayin da Allah madaukakin sarki ya sanya ni'ima ka duba ka gani mu nan fa da kalwa din nan dorawa ba a sayarwa sai dai kana zaune kawai kaga ta fado kaje ka tattara ka kwashe aje ai kalwa da ita da tsamiya tafasa din nan haka za ta zo ta yi ta kekashe ba wanda ya damu da ita amma yanzu neman ta ake yi zogale da ba a san a sayar da zogale ba to kudirar Allah akan ni'imtawa yawa gare ta sai ya zo ya ba ku ya shimfida arzikin da abinda masana'antu za su yi ba za su kawo muku abinda Allah ya muku ba masana'antu factories da industries ba za su yi muku abinda Allah ya muku ba wannan aya ce a cikin mutanen saba haka zalika aya ce akan cewa shi Allah shine kadai mai tasarrufi shine ya kawo musu wannan har yanda suka yi abubuwan dam din ilhama ce daga Allah sannan kuma yayin da yazo da suka butulce abinda Allah ya musu ya nuna kadaituwarsa da tasarrufi shine kadai yake tasarrufi babu wani umba shi ba da kuma kan cewa shine mai azaba akan wanda duk ya butulce masa dan haka ne ya musu ukuba akan shirkar da suka aikata ayoyin suna da yawa to amma nan sai kuma Allah ta'ala ya ce likulli sabbar ga dukkan mai hakuri wanda ya nuna kan cewa wannan shine wajibin mumini ya zamanto mai hakuri ya zamanto mai godiya mai hakuri yayin da wato mummuna ta same shi domin su mutanen saba ba su yi hakuri ba yayin da halakar ta zo musu yayin da sailul arimi ya zo musu aka musanya musu da wannan gonaki nasu da miyagun gonaki suna da yadda gonakin suna da shay'un min sidril qalil za su dan amfana da shi dan kadan ba su yi hakuri akan wannan takurar ba sai suka ce su barin garin za su barin kasar za su suka bar kasar Allah ya wawwatsa su suka zamanto iyayensu da kakanninsu sai dai a rinka labari da kuma mun kasance kaza mu ma fa mun kusa mu zamanto haka faj'alnahum ahadith ai ta labada labarin da abinda ake ciki kun tuna wani clip da murgayi wazirin Kano Allah ya ji kan malam Isa waziri yayi aka yi ta yada shi irin yadda da ni'ima take a cikin wannan kasa tamu yadda da ni'ima take a cikin kasan nan tamu da wadata da saukin rayuwa da yalwar arziki to shine ai ya zamanto sai ai ta labari to Allah dai bi Allah kar ka samu mu kai irin halin mutanen saba to su da ba su yi hakuri ba sai Allah ya warwatsa su a cikin kasashe a cikin duniya kaga daga cikin su ga san littafan tarihi sun kakkawo su kamar akwai waɗanda suka danganta yanzu kamar a dama dai sai da suka rabu suka zamanto wato yanki goma kabila az da kinda da mudhij ga sunan da suka rarrabu a cikin Yemen aka samu daga cikin su Khuza'a da Bassan da Laham da Judham suna nan a Makka Khuza'a ta sadu da Makka Al-Aws wal Khazraj suka kai Madina suka kai Yathrib asalin su mutanen Yemen ne daga cikin mutanen Saba ne asalin mutanen Madina ba Al-Aws wal Khazraj mutanen wato mutanen mutanen saba ne waɗansu suka dangana da da Busra da Ghassan sune kabilar Ghassan kenan waɗansu kuma sai da suka kai Iraq waɗansu kuma suka kai kasar Oman wadda muke da ita wadda take yanzu mai capital din Muscat to rashin hakuri yasa su suka yi haka to a cikin wannan abin da Allah ya akwai aya ga masu hakuri cewa ya kamata mu zamanto masu hakuri kar mu rawwatsu kamar yanda waɗannan suka rawwatsu saboda haka yanzu abin da ake ta yi na hijira din nan ana so a tafi a tafi neman aiki a tafi Europe a tafi Libya daga Libya a haura a ketare cikin Mediterranean a shiga Italy ko a je Greece ko a dangana da France dan a kai Europe a shiga cikin teku ana cikin wannan hadarin na teku wanda bai taba wanda ko koramar wata ribe taba ke bai taba hawa ba amma ya je ya shiga cikin Mediterranean Ocean maimakon in mutum yayi hakuri da abin da ya samu kansa a ciki ya yayi hakuri ya nemi falalar Allah wadatar da Allah zai bashi arzikinka ba zai kuce maka ba ko kana nan ko kana wata kasa saboda haka idan me zaka sa kanka a cikin garari kai irin abin da waɗanda Allah ya zarge su sune mutanen saba da abin da suka yi na warwatsuwa da barin inda suke to sannan kuma akwai aya wato ga masu ga masu hakuri ga masu godiya ga masu godiya ga ni'imar Allah domin mai godiya shine mai izina wa shine wanda idan aka bashi ni'ima sai ya gode sai ta ƙara masa ni'ima sai ya ƙara godiya sai ta ƙara ni'imar sai ya ƙara godiya kullun haka zai kasance kullun a cikin godiya yake kuma kullun a cikin daduwa yake ba zai ga abin da zai mayar da shi baya ba to wannan aya ce to wannan a ciki akwai aya mai nuna kan cewar samar da aminci a hanyoyi da samun sauki wajen hanyoyin sadarwa da kusantar da garuruwa da juna domin sauƙaƙe yaduwar kayan amfani da kuma kwaso arziki daga gefen duniya zuwa wata gefen wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki yake yi ma bayinsa kuma manufa ce ta shari'a wadda Allah yake santa ga duk wanda yake Allah yana son ya yi masa rahama daga cikin bayinsa in Allah yana so ya rahama ga bayinsa sai ya sauƙaƙa musu wannan za ku ce to ya akai kafirai akai musu haka to ai Allah shine Ar-Rahman rahamarsa ta gama kowa a nan duniya su ma yana musu rahama yanzu yanda zaka gani a cikin kasashen su tafiya tsakanin da wuya kai tafiya da zaka ga katin daji wawa keken daji kana tafiya ga kauye kana tafiya ga gari amma mu nan haka zaka zo da garuruwa waɗanda suka rinka tasowa a gefen hanya yanzu duk sai mutuwa suke yi sai tashi suke yi musamman masifar da ta zo mana ta ɗan ɗaukan makamai akan al'umma da sauransu to wannan wajibin hukuma ne wajibin hukuma su samar da aminci don haka ne ya zamanto haƙƙi ne akan wulatul umur masu mulki kan su yi ƙoƙarin bakin ƙoƙarinsu wajen samar da aminci a garuruwa da tsare hanyoyi to mu yanzu masu tsare hanyoyin sun koma masu maula suna abinda suke ƴan road safety ba road safety an ajiye su ne don samar da amincin hanya akwai wata ran na ɗauko iyalina daga Jidda za mu tafi Madina ƙarfe 9:30 na dare mota ta taya ta tai puncture na tsaya ina kwashe kaya gani mota cike da yara da mata ina kwashe kaya zan ɗauko a taya a lokacin nan babu touch light ɗin waya ballanta na gani sai dai yara suna kokari su taimaka min su rike kayan kawai sai naga an haska min mota ashe motar en road safety ce en highway patrol ne suka zo suka haska min mota sai da na cire taya ta na mayar suka ce ina da spare na ce a ban da spare suka ce to akwai gidan mai a nan gaba mu tafi da kai mu raka ka koda wani abu zai samu tayar ka sai ya zamanto mu taimaka maka mu dauke ka ka je ka sayo taya ka zo ka sa sai da suka kai ni gidan mai inda ake samun taya na sai wata tayar sannan na zo na daura a cikin kungurmin daji muna hanya to dama aikin su kenan suna wannan safarar don su samar da aminci akan hanya to amma mu kufa sai a ce ina light ina triangle to ko ba wani abu bane saboda abin da ake ba su bai taka kara ya karya ba to a sau a amintar da hanyoyi a saukake halin tafiya a tabbatar da aminci a dukkan bangarorin kasa manyan su da kananan su da dukkan hanyoyi wannan yana daga cikin abin da yafi komai muhimmancin a batar da dukiyar al'umma domin ta saboda haka idan kuka ji an yi budget na security wanda za a tabbatar da aminci an sanya makudan kudi to ku ce Allah ya sa dai budget din ya tafi yanda aka ce din amma ya cancanci a yi masa haka saboda shine zai bude kofofin arziki masu yawan gaske to kuma shine wato masu hannu da shuni masu alheri na al'umma shine abin da yafi komai wato su batar da dukiyar su domin taimaka ma sarakuna akan wannan su taimaka ma hukuma akan wannan yadda za a samar da aminci yadda za a samar da amincin hanyoyi shine din mun ga suna kamantawa masu hannu da shuni suna ba ma wato jami'an tsaro motoci na zariya domin a tabbatar da aminci to hatta ma gina hanyoyi mun ji ma daga cikin manyan masu kudi an ce irin hanyar nan da ake yi da interlocks wanda aka yi a Lagos nan ma za su zo su yi a wato a Kano Allah ya saka musu da alkhairi da kuma ita hukuma da ta nemi kan cewa su zo su yi wannan to wannan ji al-Imam Ibn Ashur yace yana daga cikin rahmar Allah da yake ma mutanen baya da muke ma mutanen kasa kuma ya shiga cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah da yake saman al'arshi zai ji kan ku saboda haka shugabanni masu mulki a tsaya akan sha'anin tabbatar da tsaro din nan sha'anin harkar tafiya da sauwake safara ba karamin arziki yake kawo ma al'umma ba kun ga dai gashi abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ni'imomi da ya ware waɗanda ya yi ma wannan ƙasa ta saba wanda ya sanya misalinta muna yana cikin alkur'ani har yanzu muna karantawa domin mu izina mu la'akari mu duba mu ga yanda sunnar Allah take yadda sunnar Allah ta'ala take kan abin da yake shine ni'ima mai gwabi daga cikin ni'imomi da Allah yake yi ga al'ummomi masu gwabi shine tabbatar musu da aminci wajen sha'anin harkar safara hanyar tafiya saboda yanda arziki yake yaduwa a cikin al'umma sanadiyar wannan kuma haƙƙi ne inji Ibn Ashur ya ci gaba da faɗa yace haƙƙi ne akan ma'abuta ilimi da masu addini su wato jawo hankalin shugabannin al'umma ya zuwa ga wannan hanya ta alkhairi kuma su faɗakar da su akan matakan da ake ɗauka domin tabbatar da wannan hanyar aminci da kuma hanyoyin da za a bi a rarrabe ba tare da bayarwa a dunkula ba a faɗe shi wato dalla-dalla a faɗe shi dalla-dalla domin wannan al'umma ta wato abinda take bukata shine aiki ba a yi ta faɗa ba a yi ta magana a yi ta magana an ginsu da magana yace faqad iftaqaratil ummatu ila al-amal wa sa'imatil aqwal al'umma ta bukatu ya zuwa ga aiki ta gaji ta ginsu ta kosa da jin maganganu a soma aiki shi yasa yayin da muka ga shugabanni sun tashi sun nuna kan cewa aiki shine a gaban su sai ga kowa yana son barka saboda abin da ake so kenan a yi ta aiki ba a yi ta maganganu ba a yi ta maganganu a yi ta magangana bayan magana ba to Allah madaukakin sarki muke roko da ya sanya mana aminci a kasar mu kuma ya saukan mana da arziki da wadata kuma mu riki hanyar dawwamar ni'ima da wanzuwarta samar da ni'ima tana cikin godiya ga ni'imar tana cikin godiya ga Allah ne mu muka fi kowa cancanta mu gode ma Allah saboda mu ne al'umar da aka saukan mana da waɗannan darussa irin waɗanda muke karantawa yanzu ku duba ku ga wannan kissa ta saba ana ba da labarinta sai ka rinka ganin kamar yau aka yi ta kuma darussan abin da ya same ta sai ka rinka ganin gashi nan misalai a cikin rayuwar al'ummomi da muka gani a cikin mu kanmu rayuwar tamu al'umma to wannan shine arzikin da Allah ya yi mana da alkur'ani cewa alkur'ani rai ne ruhi ne da yake bayar da rayuwa shine zai rayar da mu domin zai sa mu yi abin da yake zai inganta mana rayuwarmu a ɗaiɗaikunmu da kuma cikin al'ummarmu Allah ya yi mana gaman katar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله كجك أما قباتمو الله كارا من لافيا دزم اللافيا أقول أن أمو أن أمو أن دمك ليدك تنين ودمك كراتو دسو الله يا أزر تاشيد دا أما ساتي بيوكي ننكو أكوكو aiki uku Allah ya dauki ransa ina roƙon Allah ya sa shi ya zamanto mai ceto Allah ya sanya shi a cikin kafalar annabi Ibrahim Allah ya sanya shi ya zamanto margayi ga iyayensa marasa lafiyar mu kuma Allah ka ba su lafiya akwai yar uwar dan uwan mu Malam Hashimu da aka dauke muna roƙon Allah mu daukake ya'yanta Allah muna roƙon ka ka dawo da su Allah ka kubutar da su daga hannun waɗannan azzalumai Allah ka ba su kariya daga gare ka Allah ka yaye mana wannan masifa da muke ciki Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali da lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta arzikin wannan kasa tamu Allah ka taimake shugabannin mu wajen a tabbatar da adalci da amincin rayuwa da kuma abin da zai inganta rayuwar al'umma da rayuwar bayinka Allah muna roƙonka ka saukar mana da damuna mai albarka Allah ka saukar mana da damuna mai albarka Allah ka karbi wannan ibada tamu Allah ka sanya mu a cikin as-sa'imuna was-sa'imat ka sanya mu a cikin al-qa'imuna wal-qa'imat Allah muna fuskantar goman ƙarshe Allah kai mana kyakkyawan shiri Allah ka karfafa mu akan da'arka Allah ka taimake mu wajen ambatonka da godiyarka da kyautata ibada a gare ka Allah ka karba daga gare mu Allah ka karba addu'o'in mu Allah muna azumi kai mana alƙawarin addu'a mustajaba Allah ka sa dukkan abin da muke roƙonka a wannan majalisi da abin da yake gabanin majalisin da bayan majalisin abin da zamu roƙa daidai kunmu da kuma a cikin taron mu Allah ka sa su zamanto addu'o'i ne mustajaba bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.